والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.
سورة القدر wannan shine sunan da ta shahara da shi a cikin littattafan ko masahib da littattafan tafsiri da littattafan sunna suratul qadr, amma a cikin tafsirin Ibn Athiya da kuma tafsirin Abu Bakr al-Jassas al-Hanafi sun kira ta da sunan suratu laylatul qadr, suratu laylatul qadr. Wannan sura maganganu biyu na malamai dangane da saukar da ita ko wajen saukar da ita. Wasu sun ce sura ce makkiya, inda wannan shine maganar jumhur. Wasu kuma suka ce sura ce madaniya, wato an saukar da ita bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama zuwa Madina, wanda wannan kauli ne na wasu daga cikin tabi'ai. Da abinda za a yi musu hujja da shi akan wannan kaurin shine batun Lailatul Qadr da aka yi. Lailatul Qadr kuma an san a Ramadan take, Ramadan kuma wato ba farlanta shi ba sai bayan hijira. Saboda haka an batun Lailatul Qadr a cikin surar, shi yasa wasu suka ce sura ce wato madaniya. A bisa irin wannan lissafin saukar surori, Jabir ibn Zayd yana cewa ita wannan sura ita ce sura ta 25 a cikin jerin gwanan saukar surori. Ta sauka bayan suratu Abasa kafin suratu Shams. Jabir ibn Zayd yana daga cikin waɗanda suke ganin cewa wannan sura sura ce makkiya, saboda haka ya ambaci haka. Amma waɗanda suke ganin sura ce madaniya suna ganin ta sauka gabanin suratul mutaffifina bayan wato suratul baqara. Wannan shine ra'ayin waɗanda suke ganin sura ce madaniya. A wajen lissafin ayoyinta, mutanen Madina da Kufa da Basra suna cewa ayoyinta 5 ne, amma mutanen Makka da Sham su kuma suna cewa ayoyinta 6 ne. Abinda yake mashhuri a rubuce a cikin masahib shine lissafin mutanen Madina da Basra da Kufa, wato ayoyin 5. Wannan sura kamar yadda kuka ji daga abinda aka karanta, tana karantar da falalar Alkur'ani da kuma falalar wanda aka saukarwa da shi wannan Alkur'ani, shine manzo sallallahu alaihi wa sallama, da kuma falalar al'ummar da aka saukar mata da wannan Alkur'ani, wato al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama, da kuma mayar da martani ga waɗanda suke ganin cewa alqur'ani ba saukakke ba ne daga Allah. Wannan sura ta kunshi falalan lailatul qadri da irin garabata da ubangiji madaukakin sarki ya sanya a cikinta. Ubangiji ya buɗe ta bayan bismillah da fadarsa inna anzalnahu fi lailatul qadri, lallai mu mun saukar da shi a cikin daren lailatul qadri. Wa ma adraka ma lailatul qadri, me ya sanar da kai abinda ake cewa lailatul qadri? Lailatul qadri khairun min alf shahr, daren lailatul qadri ya fi wata 1000 alkhairi. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha, malaiku da malaika Jibrilu suna sauka a cikin wannan dare bi'izni rabbihim, da izinin ubangijinsu. Min kulli amr, da kowane irin al'amari. Salamun hiya hatta matla'il fajr, ita aminci ce har lokacin gudowar alfajr. Ubangiji madaukakin sarki ya fara da cewa inna anzalnahu, lallai mu mun saukar da shi, mun saukar da shi, shi me ba a ambaci ko menene ba, damiri ne, amma yana komawa zuwa ga Alkur'ani, wanda ita ce magana ingantacciya, magana shahararriya daga cikin maganganu biyu na masu tafsiri. Akwai magana mai rauni wacce bai kamata ma a waiwaye ta ba a wajen tafsirin wannan damiri, wanda wasu suke cewa damirin yana komawa zuwa ga mala'ika Jibril, to amma wannan ba shine tafsiri mai inganci ba. Tafsiri ingantacce shine wannan damiri anzalnahu yana komawa zuwa ga alqur'ani, saboda idan kace yana komawa zuwa ga jibril to ai an zo kuma an ambaci jibril daga baya, an ce tanazzalul malaikatu warruhu, wanda shine jibril din. Kaga inda shi aka ambata daga farko, ko ba zai kamata a sake maimaita ambatan shi ba bayan aya biyu ko uku. Saboda wannan yana launana wannan tafsiri, kuma dai tafsiri ne da babu wadanda suka faɗe su sai wasu ƴan tsirari. Saboda haka ma malamai suke cewa ijma'i ne kan cewa wannan damiri na anzalnahu yana komawa ga alqur'ani. To amma me yasa aka ambace shi da siga ta damiri, wanda ya kamata ai a fito da sunan alqur'ani, a ce inna anzalna alqur'ana, sai aka ce inna anzalnahu, mun saukar da shi, wanda dan a nuna maka cewa alqur'ani wani abu ne shahararre, sananne a zukatan mu'minai, kowa da kowa ya san shi. Saboda haka ambatansa cikin lamiri kamar an ambace shi ne da sunansa, wato saboda bayyanarsa da shahararsa da fitowarsa karara da zamansa a kwalwar jama'a, a kwalwar musulmi, a koda yaushe ya zama da lamiri da bayyana sunan duk abu ɗaya ne, wato babu bambanci tsakanin a faɗe shi da lamirinsa ko a faɗe shi ainihin da sunansa. A cikin wannan akwai girmamawa ga shi alqur'anin kansa, wato ambatarsa da sigar lamiri akwai girmama shi saboda shahararsa da kuma fito da irin yadda yake a cikin zukata na musulmi ko da yaushe, har ba sai ma an faɗi sunan shi ba. Sannan idan muka kula za mu ga wannan sura ta zo bayan suratu Iqra kai tsaye, an sanya ta tsakanin suratu Iqra da suratul Bayyina, tare da cewa suratul Bayyina ta fi ta tsawo. Dan me aka saka wannan sura wacce take da ayoyi kaɗan, wacce a ayoyinta wato sura ce gajeriya, aka sa ta tsakanin surori biyu waɗanda suke masu tsawo? Malamai suka ce saboda ita wannan sura tana maganar saukar da alqur'ani da lokacin da aka saukar da shi da falalarsa. Da suratul al-alaq, wato sura da ta gabace ta, ta zo da bayanin yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fara samun wahayi. Allah ya ce da shi lokacin da aka turo masa mala'ika ya same shi a cikin daru Hira, ya ce da shi iqra, ka karanta, wato aka umarce shi da ya karanta alqur'ani, kuma aka saukar masa da ayoyin alqur'ani biyar na farko, wanda da su ne ya zama annabi. Aka nada shi akan wannan matsayi, aka ba shi wannan mukami na annabta. Saboda haka suratu al-qadr wacce ta yi maganar saukar da alqur'ani ya dace ta zo bayan suratu iqra kai tsaye. Shi ya sa ma a nan aka ambato lamiri, ba a ma ambaci sunan ba, saboda yanzu da aka gama kan maka bayanin saukar da ayoyin farko na alqur'ani. Saboda haka sai aka ce maka inna anzalnahu, shi wannan alqur'anin da yanzu aka gama ka bayaninsa, da yadda annabi ya same shi a cikin kogo, yadda mala'ika jibril ya zo ya same shi, da irin da abin da ya faru, to mun saukar da shi a lokaci kaza da kaza. Saboda kaga ashe akwai hikima na wannan sura ta biyo bayan wato suratul alaq iqra kai tsaye dab da dab, ba tare da wata sura ta shiga tsakaninsu ba. Sannan za mu ga daga cikin irin hanyoyin da Ubangiji ya yi amfani da su a nan don ya nuna girman alqur'ani, ya ce inna anzalnahu, inna wanda zamiri ne na jama'a, ba zamiri ne na mutum ɗaya ba, inna mu wanda shine ake cewa litta'zim, wato lamirin da ake amfani da shi domin nuna girma. Ubangiji yana amfani da lamiri na jama'a ba dan suna da yawa ba, sai dan ya nuna shi mai girma ne, kuma shi ne mai girma na hakika. Duk ma wani mai girma, idan aka yi maganar girman Allah, shi ba kowa ba ne, shi ba komai ba ne, shi kaskantacce ne. Saboda haka Ubangiji shi ne mai girma, don haka shi yakan yi amfani da lamiri na jama'a dan ya nuna girmansa. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun, mu ne muka saukar da alqur'ani, kuma mu ne za mu tsare shi. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, mu ne muka saukar da shi a loka daren da yake mai albarka. Inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu shay'in 'indana ahsaynahu fi imam mubin. Kaga ubangiji dukkanan yana amfani da siga ta jama'a, amma yana nufi shi kadai dan ya nuna girman sa da kasai ta sada isarta. A wani gurin kuma sai yayi amfani da siga dalmiri na daya dan ya nuna dayan takarsa, inni ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Ni ni ne Allah, babu abun bauta da gaskiya sai ni. Anan kaga an yi amfani da siga ta mutum ta daya, dan ba dan wani abu dan ya nuna wahadaniyarsa, can kuma ya nuna sifarsa ta azama. Shi yasa ya amfani da dalmiri ainihin na jama'a. To amfani da dalmiri na jama'a anan shi karan kansa yana nuna girman Alkur'ani, dan a nuna maka girman sha'anin saukar da Alkur'ani Ubangiji ya kawo lamirin azama. Nuna abun babba ne, ba karamin abu bane. Sannan ka duba daga cikin saran da Ubangiji ya bi don ya nuna girman sha'anin Alkur'ani, sai aka bude da inna, wanda harafi ne na taukidi, wato na karfafawa. Inna, wannan inna din nan ta karfafawa ce, ta taukidi ce, ta takuya ce, kamar ka ce haƙiƙa lalle mu ne. Wannan duk dan ya nuna maka girman sha'anin Alkur'ani. Inna anzalnahu, lalle mu muka saukar da shi, fi lailatul qadri, a cikin lailatul qadri. Lailatul qadri dare ne mai albarka, da Ubangiji ya sifanta shi da wannan sifa ta albarka. Inna anzalnahu fi lailatin mubaraka, inna kunna munzirin fiha yukhraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin. Ubangiji madaukakin sarki ya sifanta wannan dare da dare, cewa dare ne mai albarka. Yace lalle mu muka saukar da shi Alkur'ani a cikin wani dare mai albarka. Ubangiji kuma ya sanar da mu a cikin suratul Baqara a cikin wani wata ne ya saukar da Alkur'ani. Ya sanar da mu cewa a cikin watan Ramadan ya saukar da Alkur'ani. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi Alkur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan. Ubangiji ya ce watan Ramadan wanda a cikin sa ya saukar da Alkur'ani, wanda zai zama shiriya ga mutane, kuma bayanin shiriya hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan, kuma mai tantance da rarraba tsakanin ƙarya da gaskiya. Wannan hada waɗannan ayoyi sai nuna mana cewa Lailatul Qadri tana cikin watan Ramadan. A cikin watan Ramadan aka saukar da ainihin Alkur'ani. Ubangiji ya saukar da Alkur'ani a cikin watan Ramadan. To abin tambaya, ya za a ce a cikin watan Ramadan Ubangiji ya saukar da Alkur'ani, tare da cewa abinda aka saukar a cikin wannan wata su ne ayoyinsa na farko? To an fara yi wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wahayi a cikin watan Ramadan, yana da wato kwana 27 ga watan Ramadan, aka yi masa wahayin ayoyi biyar na farko da ke cikin suratul Alaq, iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Waɗannan su aka saukarwa da Annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin watan Ramadan. Sai kuma ayoyin da ba a rasa ba, wanda suka sauka saboda wasu dalilai, wasu munasabat, Ubangiji ya saukar da su a cikin watan Ramadan. Saboda haka kaga kenan ba duka Alkur'ani ne ya sauka a cikin watan Ramadan. Gashi kuma anan Ubangiji ya ce Alkur'ani ya saukar da shi a cikin watan Ramadan, tare da cewa da a cikin watan Ramadan ya sauka gaba daya. Da maganar da kafirai suka yi, wa qala alladhina kafaru lawla unzila alayhi alquran jumlatan wahida kadhalika linuthabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Kafirai su kalu balance Annabi sallallahu alaihi wasallam, cewa me ya hana a saukar masa da Alkur'ani a dunkule a ture a lokaci guda. Ubangiji ya ce a ba mu yi haka ba, ko mun yi haka mun saukar da alkur'ani daki daki yanki yanki bisa bukatu na mutane, ansa wasu tambayoyi na masu tambaya, lino tabbita bihi fuada, dan mu tabbatar da zuciyarka da shi, warattallahu tabdila, kuma mun saukar maka da shi, muka karantar da shi kai wannan alkur'ani karantarwa daki daki. Wa ubangiji ya runa ya saukar da alkur'ani ba a dunkule ba, ya saukar da shi wato daki daki yanki yanki, ayo aya ɗaya aya biyu wani yanki na sura yakan sauka amma ba gaba ɗaya ba. Wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Ubangiji ya ce wa qur'anan faraqnahu, alqur'ani mun rarraba shi, litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukthin, dan ka karantawa mutane wanda alqur'ani a cikin muddar da muka yanka maka ta rayuwa. To kaga shikenan ubangiji ya saukar da alqur'ani a cikin wato shekara 23 ne, ba a lokaci guda aka saukar da shi ba. To shine malamai suke cewa abinda ake nufi da inna anzalnahu fi lailatul qadr, ana nufin ubangiji ya saukar da alqur'ani daga lauhil mahfuz zuwa baitul izzi wanda yake sama ta farko, sama ta kusa, an saukar da shi gaba daya, daga nan kuma aka shiga aka ci gaba da saukar da shi wato daidai gurgurdan bukatar al'umma. Aka fara kuma da saukar da ayoyinsa na farko a cikin watan Ramadan, tunda aka fara a cikin watan Ramadan, shi ma bar sauran ma sun sauka a watan, tunda aka fara sauran dulla wahid ne, sun biyo bayan abinda ya fara sauka ne a cikin watan Ramadan. Saboda haka ubangiji ya saukar da shi a watan Ramadan daga lauhil mahfuz zuwa baitul izzi, kamar yadda ya tabbata a cikin athar na Ibn Abbas, Allah ya kara masa yarda, da yake cewa Allah madaukakin sarki ya saukar da alqur'ani daga baitul mahfuz zuwa daga lauhil mahfuz zuwa baitul izzi a cikin watan Ramadan a dunkule a ture gaba daya, sannan daga baya ubangiji ya rika saukar da shi ga zuciyar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wato daki daki yanki yanki gurgurdan bukatar al'umma. To wannan shine ma'anar inna anzalnahu fi lailatul qadr, shine ma'anar saukar da shi a cikin daren lailatul qadr. Ubangiji ya zabi wannan lokaci wanda yake mai albarka ne, kamar yadda sifan tashi dan ya saukar da alqur'ani, dan ya nuna wannan alqur'ani mai albarka, wannan alqur'ani wani abu ne mai albarka, wani abu ne wanda shi zai haskaka rayuwar wato rayuwar bil adama, idan har sun yi ruko da shi, ruko da shi shine zai samar musu da rayuwa mai kyau a doran kasa, kuma zai samar musu da rayuwa mai kyau a ranar gobe kiyama. Don haka ubangiji ya sanya saukar da shi a cikin wannan dare mai albarka dan ya sami sifa ta albarka. Kaza ubangiji ya sifanta shi da kitabul anzalahu mubaraka, alqur'ani ne wanda yake mai albarka. Ubangiji ya sifanta shi da kasancewarsa al-kitabi ne mai albarka, domin an saukar da shi a cikin dare wanda yake mai albarka. Ubangiji ce ma adraka ma lailatul qadr, kuma me ya sanar da kai abinda ake cewa lailatul qadr. Wannan shiga ba ma'anarta ubangiji yana so ya sani dan bai sani ba, a ma'anarta kamar da muka shafa da istifhami ne, wato na takrir, to na jan hankali, a ja hankalinka don ka istifham ne na tafkhim na ta'zim, dan ka nuna maka girman sha'anin ita lailatul qadr. Ba adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin, me ya sanar da kai abin da ake cewa yawmuddin, sannan me ya sanar da kai abin da ake cewa ranar sakamako, ba dan ainihin ubangiji yana son ya sani ba ne, sai dai nuna maka girman sha'aninta, kuma ya jawo hankalinka ka fahimci cewa wannan abu da ake magana da shi babban magana ce, babban batu ne ba ƙarami ba. Da haka ubangiji yake amfani da wannan siga, domin siga ce da Larabawa suke amfani da ita a yayin da suke son jan hankalin mai sauraro, don kuma su nuna masa girman abin da ake gaya masa. Wa ma adraka ma lailatul qadr, me ya sanar da kai abin da ake ce maka lailatul qadr, wannan shi ma girmamawa ce. Sannan za mu ga ubangiji ya sake bayyana laylatul qadr din yace inna anzalna fi laylatul qadr wa ma adraka ma laylatul qadr da kuma wa ma adraka ma hiya sai aka saki ambatanta wannan maimaita ambatanta shi ma har sau uku shi kansa shi ma dan a nuna maka muhimmancin lamarin a nuna maka girman al'amarin saboda haka sigar da ubangiji ya amfani da ita usulubin da ya amfani da shi a cikin wannan sura duk yana nuna girman abin da ake magana da shi cewa wannan batu babban batu ne maganar alqur'ani da saukar da shi da albarkar da take cikin sa da girman da lailatul qadri wannan abu ne wanda yake babba wanda ya kamata mutane su bada hankalin su akai wa ma adraka ma lailatul qadri Allah ce lailatul qadri khairun min alf shahr daren lailatul qadri yafi wata dubu yafi wata dubu alkhairi malamai suka ce an kirawo ta da suna lailatul qadri kalmar qadri din nan tana nufin sharaf tana nufin makana tana nufin manzila kamar yadda ake cewa fulanun zu qadar wani mai matsayi ne wani mai martaba ne wani mai daraja ne wani mai babban mukami ne daga kalmar qadar tana nufin sharaf tana nufin matsayi girma mukami daukaka daraja saboda lailatul qadri yana dare wanda yake da daraja dare mai daukaka dare mai matsayi a gurin Allah kalmar qadar wasu malamai sun fassara ta da wannan wasu kuma suka ce al-qadar ana nufin at-taqdir wato kaddara abubuwa a cikin ta ubangiji yake kaddara al'amura duka wato kamar abin da zai faru a shekara kakaf a cikin ubangiji yake kaddara shi ayi planning din sa a sa plan na duk abin da zai faru na rayawa da kashewa na haihuwa da mutuwa da ruwan sama da zai sauka da irin tsiran da zai fita daga kasa da ruwan da za a samu da abincin da za a samu in za a yi mace-mace ko yunwa duk ubangiji a ciki yake kaddarawa kuma kowanne mala'iku waɗanda aka danka musu alhakin zartar da wannan abu suke na a tattara fayil din da abin da duk aka tsara a miƙa musu ana son wane ya yi arziki a wannan shekarar ana son wane ya tsaya ci ana son wane a haife shi ana son da wane su mutu ana son wane su samu matsayi ana son da wane a cire su komai da komai ubangiji yana kaddara shi a cikin wannan daman can ubangiji ya riga ya kaddara duk abin da zai faru a cikin khala'iq dinsa wato halittunsa tun lokacin da ya halitta sammai da ƙasa an riga an gama kaddara komai an rubuta shi a lauhul mahfuz to amma kuma batun zartar da shi bayan an gama planning an gama sa plan to akwai kuma waɗanda su ne za a dinkawa alhakin su zartar da wannan abin in lokacin su yayi to ashe a wannan daren ne ake aikawa kowa mala'ikan mutuwa aika masa listin mutanen da zai kashe wanda harkar ruwa da iska da waye take hannunsa a aika masa irin inda ake so a samu ruwa da inda ake so damana ta yi kyau da inda za su samu fari Allah ya kiyaye shi da inda musibu za su sauka da inda komai a aika wa kowa abinda zai yi ga listinsa wannan shi ne takdiri da ubangiji yake a cikin wannan ba wai dan abin babu shi ba sai a lokacin ake yi ake ba a daman can akwai cikakken plan da aka yi to amma a lokacin kuma ake raba shi ga kowa ce kowa to ga aikin da za ka yi kaga wannan shi ne abinda yake ba mu hasken yadda abubuwa za su kasance wato na tsari duk sanda za ka gudanar da abu to sai ka zauna ka yi plan ɗinsa ka tsara shi sannan kuma ka ware kowane abu ga wanda zai yi shi wannan kaza kai ne za ka kula da abu kai za ka yi abu kaza sai idan wato aka ga matsala sai a nemo wannan da aka ba shi wannan aiki amma kamar abu haka kawai babu me shi aikin duk da baka faɗi sunan wanda zai yi shi ba to ba me shi saboda ba a san zama haka kara zubi ko kanti gare ka dole ka rarraba aiki wannan kai za ka kula da kaza wannan da kaza wannan da kaza to haka ubangiji yayi tsarin sa yake kuma sanya wannan tsari a cikin wannan dare shine ma'anar fiha yumraku kullu amrin hakim dukkan wani al'amari ne da ke dauke da hikimar ubangiji a ciki ne ake rarraba shi ake sa shi daki kowa a danka masa aikin sa wasu kace lailatul qadri ana nufin wannan wasu kace lailatul qadr ana nufin al-qadr ana nufin al-qadr wato dare da aka kuntata sanin sa ba kowa da yake samun sa a bagos ba wato ba dare da ake samun sa a bagos ba ake samun sa cikin sauki a an kuntata lamarin sai wani da wani ne yake iya cimma wato cin nasarar riskar wannan dare saboda suka ce kadar adan ana nufin addin kamar da Allah ya ce yunfit ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله فمن قدر على رزقه ضيقا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ويقدر كذا يا كنت يشاء يشم فتاما وانت يسوء ابن ديك يسوء الأرضك يكما كنت تاما وانت سكت شتو لقناء تسامك المرقدر فوراك ليلة القدر أين كراو تدورنا سونا دري وانتاك كنت تاما aka kuntata shi wato saboda an kuntata samun sa da riskar sa ba kowa da yake riskar sa ba to wasu malamai suka ce duk waɗannan abubuwan da aka faɗa wajen tafsirin kadir din dan me ba za su zama duk Allah yana nufin su ba tunda babu cin karo a ciki dare ne mai daraja mai albarka mai matsayi dare ne da ake ainihin budget din komai a cikin sa ake kaddara komai dare ne kuma da aka kuntata batun samun sa da riskar sa da sanin sa ba kowa da kowa yake iya riskar sa ba saboda haka duk waɗannan ma'anoni gaba daya babu karo a tsakanin su za su kuma sannan ma'anoni ne wanda suke haka daren yake Allah ya sifanta shi da bi albarka ya sifanta shi da cewa a cike yake wato kaddara komai sannan kuma dare ne da ba kowa da kowa yake riskar sa ba don haka duk waɗannan ma'anoni gaba daya suna iya shiga karkashin ma'anar lailatul qadri sana ubangiji ya ci gaba da sifanta mana ita wannan lailatul qadr kamar an sace ga abin da ya istifhamin sa wa ba'daka ba lailatul qadr ce lailatul qadr khairun min alf shahr lailatul qadr ta kuwata dubu alkhairi wato wata dubu wadanda babu lailatul qadr din ta ce saboda haka zaka cire dukkan watan da yake lailatul qadr shi ba zai shiga cikin wannan dubun ba watanni dubu da babu lailatul qadri a ciki lailatul qadri wannan daren guda daya ya fi waɗannan watanni dubu din babu shakka wannan ba karamin matsayi ba ne ba karamar falala ba ce da ubangiji madaukakin sarki ya yi ma wannan al'umma da za ta yi ibada a cikin dare daya ta samu ladan wanda ya yi ibada a cikin dare dubu wanda babu lailatul qadri a ciki wato kace shekara 83 da wata hudu ibadar dare daya ta zama daidai da ibadar shekara 83 da wata hudu a shakka wannan ba karamar falala bace wannan baje koli ne ubangiji yake wasu malamai suka ce alif anan ba lalle ana nufin adadin ba abinda ake nufi kasra tulama kuma lil adad kuna ana nufin ya kuwa ta bibiya sauraka haka da dubu din ne domin ka ji yawan sa amma ba wai lalle iya wanda ana dai nufin kawai da yawa ya wadu ahaduhu law yu'abbaru alf sana dai su na gurin ina ba a bashi tsawon rai shekara dubu inda dubun za ta yi ba zai so a kara masa eh za a bashi shekara 2023 kai a bashi ma kawai ba zai mutu ba to amma fa dubu saboda nuna maka yawan lokacin da yake burin ya rayu raka wannan al adad ne la mafhuma lahu ba ana nufin cewa inda za su fi dubun ba to za su fi ta a ko da za su fi dubu in dai babu ita a ciki to ta fi su wani shi ne abinda ake nufi saboda haka a nan abinda al'adad la makuma lahu wannan yana daga cikin ka'idar da malamai suke yawan ambata la abinda makumul adad la yu'taddu bihi ba a izina da makumi na adadi shi ya sa Allah madaukakin sarki da yake ce istaghfir lahum aw la tasghaw la tasghfir lahum in tasghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allah lahum kai ba ka nema musu waɗannan munafukai gafara ko ma kanka nema musu gafara kai da zaka nema musu gafara wato sau 70 ba za a gafarta musu annabi ya ce da na san idan na kara akan 70 din za a gafarta mun sai in kara ashe kaga adadin anan ba bai da mafhumi ka ce to ai da sheda za a kara za a gafarta mun a nan ana so Allah maka inda za ka yi ta nema musu gafara sau da yawa sau barkatai to ba za a gafarta musu wannan uslubi ne shi saboda haka mafhumul adad al-adad la mafhuma lahu adadi ba a masa mafhumi a ce inda a ce an wuce kenan zai yi za ka wasu malamai suka ce alfu shahr adam ba ana nufin da za su kuwata dubun ba za su fita ana nufin dukkan wasu watanni ba za su kamo wannan dare guda ɗaya ba babu shakka wannan ba karamar falala bace da Allah madaukakin sarki yayi wa wannan al'umma kuma haka yayi mata falala a cikin abubuwa da yawa Nabi sallallahu alaihi wasallam yace man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wanda duk zai tsayuwar lailatul qadri imanan wa ihtisaban yana mai imani da kuma neman lada to za a gafarta masa duk abin da ya gabata na laifukansa za a gafarta masa abin da ya gabata na laifukansa a bisa abinda dalilai suke nunawa irin wannan aka ce za a gafarta masa min zambihi ba ana nufin abinda ya shafi kananan zunubai ba har manyan zunuban ma duk za a gafarta masa kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man hajja falam yarkus wa lam yafsuq raja'a ka yawma waladatu ummuhu wanda yaje haji bai yi fasikanci ba bai yi batsa ba bai lalata ba bai shedanci ba yayi haji kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hajjin sa bai bisa doran sunna to raja'a zai dawo kamar ranar da mai bai ta haife shi saboda wanda ya shafi kaba'ir ya shafi sagair domin kace kamar ranar da mai bai ta haife shi ba ta haife shi da kaba'ira ba zaka in kace ya dawo amma kananan aka share manyan suna wannan bai dawo kamar yadda mai bai ta haife shi ba Allah kuma da yake in tashtari bu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum abinda ake nufi cewa wannan ma yana daga cikin abinda ake kankara kaba'ira da shi ba yana nufin kankara kaba'iran ya tsaya akan wannan ba kawai ana nufin cewa daga cikin abinda ake kankare muku kaba'ira ku bar sadaqa dan Allah in ta ku bar kaba'ir dan Allah sai a kankare muku sadaqa wannan baya hana kuma idan kai wani abu ubangiji madaukakin sarki ya kankare maka laifi a dalilin wannan wannan shine abinda Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala yayi bayanin sa da dalilai masu yawa da haka Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana mana cewa tsayuwa a cikin daren Lailatul Qadri da ibada ba karamin lada mutum zai samu ba zai amma wanke masa laifukansa da yayi na wannan shekara gaba ɗaya abin da ya gabata da laifukansa ubangiji zai wanke masa zai kankare masa sallallahu alaihi wa sallam hikima ta ubangiji har ila yau da yake halittar abinda yaso ya fifita kuma wani abu akan abinda yaso wato ya halitta abubuwa ya fifita wasu a cikin wasu kamar yadda Allah yake cewa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ubangijin ka shine yake halittar abinda yaso kuma ya zabi abinda yaso wato ya halitta abubuwan da yaso sai kuma ya zabo su ya fifita su kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa Allah yastafi min almalaikati rusulan wa min annas ubangiji yana zabar manzanni daga cikin mala'iku sannan ya zabi manzanni daga cikin mutane kaga shi ya halicci mutane ya halicci mala'iku da mutane amma sai yayi zabi kuma a cike bibita wasu akan wasu haka nan a cikin mala'iku ma Allah ya bibita wasu mala'iku akan wasu ya bibita malaika jibril israfil mika'il israfil akan sauran mala'iku waɗanda ba su ba haka nan a cikin manzanni da annabawa ubangiji ya fifita ulul azmi minar rusul yabi wa kazalika faddalna ba'da nabiyina ala ba'd tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd sannan a cikin manzannin ubangiji ya fifita ulul azmi minar rusul fifita wannan annabawa manya masu matsayi babba guda biyar kana a cikin su ya fifita al-qalilai Ibrahim alayhi salam da Annabi sallallahu alaihi wa sallama wadanda su kadai ke da matsayin kulla su kadai suke taka wannan mataki na a kirawo kowannan su Khalilullah Khalilur Rahman sannan a tsakankanin su su bi kuma Allah ya fifita annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin a tsakanin khalilai ne kuma ubangiji ya fifita annabi sallallahu alaihi wa sallama haka da a cikin garuruwa ko a cikin gurare ubangiji ya fifita masallatai misali akan kasuwanni haka ne ya fifita masallatai akan kasuwanni a cikin garuruwa ubangiji ya fifita garin makka akan sauran garuruwa ya fifita garin makka da madina ya sanya su su zama su ne haram su ne garin da suke da wasu alfarma da wasu kunce-kunce da suke bacce da shi akan sauran garuruwa gaba daya kamar yadda ubangiji ya halitta sammai ya fifita sama'u sabi'a a cikin sa albaitul ma'mur wannan gida da mala'iku suke dawafi suke sujjada ruku'u da sujjada a ciki wanda yake muhazati yake dab da inda Ka'aba take to da za mutun zai za a yi sama da shi daidai Ka'aba to zai dille ne baitul ma'mur kuma sauraka ubangiji yayi wannan fifitawar wato fifita as-sama'u sabi'a akan sauran sammai guda bakwai kamar yadda a cikin watanni ubangiji ya fifita watan Ramadan akan sauran watanni haka nan a cikin wato kwanakin sati ubangiji ya fifita ranar Juma'a akan sauran ranaku gaba daya sannan a cikin lokuta awanni ubangiji ya fifita awar da take la bayan la'asar ta ranar Juma'a akan sauran lokuta gaba daya lokacin da bawa ba zai dace ba ya samu kansa a cikin wannan lokaci yana addu'a yana roƙon Allah fa ta Allah ya sa masa tace sa'atul ijaba wacce take cikin ranar da take kowace Juma'a bayan sallar asar har zuwa kafin rana wannan fifita wannan awanni a cikin sauran awanni a cikin dalilluka kuma ubangiji ya fifita lailatul qadr akan sauran dalilluka a cikin yini kuma ayyam ubangiji ya fifita ayyamul ashr al-awail min dhul-hijja kwanaki 10 na farko na dhul-hijja 10 farko na wannan watan ubangiji ya fifita su akan sauran ayyam gaba ɗaya sune afdalu ayyamid dunya ala al-islam afdalu al-layali laylatul qadr wa afdalu al-ayyam al-ayyam al-ashr al-awail min shahr dhul-hijja wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba min ayyamin al-amalu salihu ahabbu ila Allah fihinna min hadhihi al-ayyam al-ashr babu wasu kwanaki da aikin alkhairi yake soyuwa gurin Allah yafi soyuwa gurin Allah kamar waɗannan kwanaki 10 na farko na Zulhijja a cikin su kuma ubangiji sai ya fifita wacce rana a cikin al-ayyam al-ashr sai ya fifita yawm arafa saboda yawm arafa shine afdalu ayyamid dunya ala al-islam yinin arfa daga kudowar rana har zuwa faduwar yinin wannan shine yinin da yafi kowane wato daraja da martaba a cikin yininka da ubangiji yayi to haka ubangiji ya khuluqu ma yasha'u wa yakhtar ya fifita lailatul qadri a cikin sauran layali ce khairun min alf shahr wanda ya san sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama ya san mawasimul khairi mawasimul ata ya san lokutan da ubangiji madaukakin sarki yake gonan zalladansa saboda haka yana kokarin ya ribaci waɗannan lokuta yayi aiki kamar yadda sunna tace dan ya samu lada sheha annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa aikin mutum kan kadan yayi aiki kadan akan sunna ya bai ta wahala a cikin bid'a wani yana da yana bid'a ba dare ba rana amma ba lada sai tarin alhaki sai tarin laifi da yake amilatun nasiba yana wahala yana aiki yana wahala tukuru amma kuma babu lada to haka wanda yake ya san sunna sai ka samu cewa a cikin dan kankanin lokaci yayi aikin da zai tara lada wani can yana tai tukuru shi ko bai samu wannan ladan ba shi yasa sanin sunna yake da alkhairi neman ka san yaya annabi ya tafiyar da rayuwarsa da ibadarsa shi zai sa ka samu cikin dan kankanin lokaci ka tara wato ainihin lada mai yawa domin ka san mawasimul khair ka san lokutan da ake ribatar alkhairi cikin dan kasar lokaci kasara guzurin dada da yawa wani kuma can yana magambiya yana tara gabza a cikin sha'adin da ba sunna ba yana ta shan wahala ana ta azabtar da shi ana ta bautar da shi amma kuma babu lada sai ma Allah sai ma laifi da yake samu to wannan yana daga cikin falalar wannan addini yana daga cikin falalar musulunci ko yana daga cikin falalar wannan al'umma yana daga cikin falalar wannan al'umma kamar da su malamai suke cewa al'ummar waɗanda suka gabace mu sai mutun ya shekara 80 yana ibada sannan a kirawo shi abid sannan ya zama mai ibada wannan al'umma kuma tunda ita ba za ta yi wato ba kasafai akan biya tsawon rai irin wannan ba har a yi shekara 80 ana ibada kuma ga ta ita ce afdalul umam al'umma da suke kowace daraja da matsayi a gurin Allah to sai ubangiji ya saba mata hanyar sauki ga dare daya da za ka yi ka cimma wancan da ya shekara 80 yana ibada sai da duk abin da ake so har kullun a dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam kada ka ji afa falala ta wani dare ko wani yini ka je kuma kai wani abu daban da ba shi aka saka ba ka ce kuma za ka samu lada yanzu akwai waɗanda suke cincirin do wato suna tururuwa zuwa umara dan su samu yin umarar 27 wa saboda a ci 27 daren lailatul qadr ne to bara umarar su ta kasance fi lailatul qadr saka wannan aikin banza suke yi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa abinda za ka yi a daren lailatul qadr din amma bai ce umara ba sai ce man qama lailatul qadr man qama qiyamul layli la ilaha saboda in ka ce umara to wanda bai da kudin zuwa umara ya zai yi shi shi ba zai samu falalar ba kenan sai masu aljihu abin nan aljihun su ciki musulunci ba haka yake ba musulunci a cikin kowa da kowa kuma kowa zai iya yagar rabansa tare da an kuntata abin ba sai wani da wani kawai kai ma akwai inda ubangiji zai kuɗa maka kai ma ka samu to tunda aka ce lailatul qadr nan ga yadda take annabi sallallahu alaihi wasallama fathu makka yayi shi ne a ramadan kuma a lailatul sabi wal 20 min ramadan amma bai umara ba inda a ce umara tana da falala a wannan ranar ita ce kuma abinda ake so a yi to annabi zai kasance a makka ba a daren lailatul a daren sabi wal 20 ko bai umara ba kuma bai umarci sahabbansa ba kada raka ce shi yana da uzuri da kila shi da dalili ya sa ya hada to a aida sai kwadai ta da sahabbai to wanda kun ga yanzu wata dama ce ta samu ta fara daga sassa wanda yake so yayi umara lailatul qadr ne ya kamata yayi umara annabi bai ce bai ga sahabbansa ba haka aka je aka fito ba ai wannan umarar ta lailatul qadr ne to shi yasa muka ce kowanne abu da ubangiji zai fada ko manzansa sallallahu alaihi wasallam ya fada na falala to ya kamata ka san yaya aka annabi ya gudanar da abin kada ka je kuma cikin bankaurar ka da ainihin irkaliyar ka je ka fada cikin wani gungurmin daji mutum ya je ya bace a neme shi a rasa ya bace ka nemi yaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu ubangiji ya ce tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha mala'iku suna sauka war ruhu da mala'ika jibril wanda shine ar ruhu din ubangiji ya ambace shi da ruh qul lazalahu ruhul qudus min rabbika ala qalbika wa bi takuna min al-munzirin ruhul qudus shine malaika jibril ya saukar da wannan alqur'ani ga zuciyarka aura ka ruh ar-ruh ala ana nufin malaika jibril kuma an ambace shi bayan an ambaci malaiku duk da shi ma malaika ne amma aka ware shi da ambato wanda suke kira afkul khas ala al'ab bayan an yi magana a dunkule sannan kuma a kawo wani abu a keɓe wanda zai shiga cikin dunkulariyar magana can don a nuna matsayinsa yana da matsayin kari doriya a kan matsayin waɗanda aka ambata mala'iku suna sauka amma sauka ce wato da alkhairi sauka ce da rahama suna saukowa da rahama da alheri da albarka ba sauko suke da azaba. Akwai sanda malaiku za su sauko amma da azaba ba. Yawma yarawna al-mala'ikata la bushra yawma idhin lil-mujrimin. Yana da su ga malaiku to a ranar nan masu laifi ba babu maganar farin ciki a tare da su. Kaga anan anan saukar malaiku ba sauka bace da take kunshe da alheri da take kunshe da albarka da rahama ga waɗanda aka saukar musu da mala'ika. Wa qalu laula nuzila alayhi malak walau anzalna malakan laqudiya al-amr thumma la yunzam. Ki a saukar da mala'ika Allah ya ada mun saukar da mala'ika aida magana yanzu wata yake daban da an gama magana. To kaga ashe akwai saukar mala'iku da za su da rahama ko kuma saukar da za su yi da azama. To wannan sauka ce ta rahama. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم بإذن أبنججن بأمرن أبنججن أبنججن سيامس إذن يارجي مسس سوكا سوراك سوكا وما نتنزل إلا بأمر ربك باما سوكا مسوكو سي ألا يجب سوكا با إن سكي موسى واسي ألا يجب كذا كوي كذا شيء لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بعض سبع الله أبن دي أول جسم وصنع يين أبن دي أكو أمر جسم بعض وشي واقع بقو أبن يجي بعض أبن دي بأساس بل إذن إنسا أكوي ودن دا سكتي ودن آية تنانون جرم ما وصلوا كتا ما سمت أي أتاري المسلم كما إيرا دوك تشم مولدي تغيانا لما تأيكو سكتي ودن آية تنانون أحد أي تارو أي بكي a girmama ranar a rayar ranar sai ya sa malaiku suke saukowa dan su raya lailatul qadr. Suka ce to wannan ya nuna mana halaccin mu ma mu hadu tun daga malaiku suna saukowa dan su raya lailatul qadr mu dan menene ranar haihuwar manzo Allah ba za a hadu ba a raya wannan ita ma kamar da malaiku suke ko wanda suka yi kokarin su tusa wannan aya cikin wannan batu kamar yadda dai suka saba sanda aka ce an yi ana neman dalili tufa ko mai ba wannan da za ka gani za a yi cewa dalili sun manta a cikin ayar Allah ya ce mana mala'ikun nan fa suna sauka bi izni rabbihim haka kawai suka sauko su raye da ran ba Allah zai tuno su ba to kai ba Allah ya sa ka ya baka umarni sai kai mu yanzu maganar da muke ai ba izini ko أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله أقول واند يا شر أنت مسني سي كذا سي كذا رسونا الدين أبدا ألا بإذني با أشيك هذا سير إذني توما ما لا يكون لن إنا بعد إذن مبس إسر سوكوبا أقول هذا كي أوا ما لا يكون ما سنجرى إذني تنزل الملائكة تقولوا كشيء وسمع لما قضى استنباط صور أرجع أساس بدعة تقول أني هو تدليل تسيبكم إذا كما يا مكنتي تنزل الملائكة الروح فيها بإذن ربهم من كل أمر من كل أمر أي بكل أمر تكون على أمر وتؤمن أبيد يلقى قدرة زي وكان نراير وتكشوا na saukar da arziki da hanawa na zaman lafiya da tashin hankali da komai a wannan lokaci sukan sauka da wannan fa'idu amma su saukar da za su yi an sauka ga masu ibada domin su kare jefin tuwa a cikin zukatansu shi yasa Allah ce salamun hiya ita wannan dare aminci ce tattare take da aminci hatta matla'il fajr har lokacin guduwa a duniya hatta huna li idkhari al-ghaya wa laysa lil-ghaya li idkhari al-ghaya wa to har lokacin al-fajr har lokacin sallar al-fajr wa to ba gabanin sallar al-fajr ba kawai a ce in an lokacin al-fajr yayi shikenan sun tafi a har lokacin sallar al-fajr hatta din nan dan a shigar da ita kanta gaya din shine matla al-fajr har wannan lokaci suna sauka suna cewa mu'minai salaman salama suna yada sallama wato ga waɗanda suke masallaci suna ibada kamar yanda ainihin wasu daga cikin magabata suka faɗa kamar Sha'abi yace salamun hiya ta matal fajr wa tusallimul malaika lailatul qadri ala ahli al-masjid على أهل المساجد حتى يطلع الفجر. قتادة بن زيد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم سكتشي سلام هي أي هي خير كلها دكا لنت على خير باب شري أتكي أتكي متاني سكن صامو سلامة ومن دم تمن دا ونندري يرسكيش ينا إبادة أنغافر تامش دكا وصلي فبكا نسكة باتشيش أخوي سلامة دا تبون سوراكا سلامة أتكي كدكا ونوان دا ذات ونندري زي رسكيش yana bautawa Allah domin zai samu kuɓuta daga zunubansa da laifukansa da suka gabata babu sharri a cikin ta har zuwa huduwar al-fijr kuma huduwar al-fijr na tana ci malamai sun yi maganganu da yawa da yawa akan tantance lailatul qadr a wace rana a wane wata kuma a wace rana magana da take kusan ta zama ijma'i duk da cewa akwai wanda suka dan saba mata cewa lailatul qadr tana cikin ramadan ba a wani watan ba sai a ramadan saboda ga wannan ayat da take inna anzalallahu fi lailatul qadr sannan alqur'ani ya nuna alqur'ani ya sauka cikin ramadan sharu ramadan da ya nuna fi alqur'an wanda ya nuna kenan lailatul qadr din tana cikin watan ramadan tana cikin sharu ramadan wannan magana ta kadu ta kudu ijma'a duk da akwai wanda sun saba sukan yi kokarin su ce lailatul qadr ita ce lailatul nisfi min sha'ban wato ranar wato 15 ko rabin watan sha'ban wato sha'ban ya raba tsaka a ran lailatul qadr wannan magana ce ko take da'ifa ba ta da karfi akwai ruwayoyi da dama da suka zo akan falalan nisfi sha'ban wanda bai su inganta ba babu abin da ya tabbata na falalan nisfi sha'ban in banda abin da ya zo na cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana azumtar yawancin kwanakin Ramadan ko kwanakin Sha'ban wannan shine abin da ya tabbata a sunna na falalar Sha'ban amma nisfu Sha'ban da nisfu Jumada al-Ula da nisfu Rajab da nisfu Zulhijja duk falalar su ne babu wani wanda aka bibita da wata falala kasancewar rabin sa la iyaka dai wasu sun yi kokarin ainihin su samar da wasu hadisai wanda suke ba su inganta ba dan su nuna falalar rabin watan Sha'ban har ba wasu suka kai ga cewa lailatul qadr tana nan a nisfu sha'ban suke raye wannan dare da ibada wannan bid'a ce bai tabbata ba a sunna to malamai sun kusa yin ijma'i in banda wancan kauli wanda yake ba shi da dalili akan cewa lailatul qadr tana kasancewa fi ramadan bayan wannan kuma a cikin ramadan din a wace rana ne to anan ma akwai maganganu da yawa da Hafiz Ibn Hajar a cikin Fathul Bari ya lissafa wajen maganganu 40 da wani abu can 43 akan tantance ranar da lailatul qadr amma dai abin da yake yafi shahara yafi inganta yafi dalili cewa daren lailatul qadr yana nan a cikin goman karshe ta watan Ramadan goman karshe al-ashrul awaqil min Ramadan a cikin su ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yake itikafi a cikin su ne yake tada matansa a cikin su ne yake ƙara damara da ƙara kaimi wajen bautar Allah wanda yake nuna kenan waɗannan kwanakin goma na ƙarshe lalle akwai wani sirri a cikin su kuma ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce istamisuwa fil ashril awaqit ku nemi lailatul qadr a goma ƙarshe a wata wayar fil witri min ashril awaqit a witri na goma ƙarshe wato daren 21 ko 23 ko 25 ko 27 ko 29 a nan za ku neme su Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wata rana ya fito dan ya ba wa mutanansa labarin ranar lailatul qadr daren lailatul qadr yaushe ne lailatul qadr sai ya samu wasu mutane biyu suna ta kaura musu suna ta jayayya suna ta musanyar maganganu tsakaninsu shi da yake ce da su kharajtu لأخبركم بليلة القدر فتلاها فلان وفلان فرفعت ناقتو سنتقو ليلة القدر أما وانا دوانا ناسا ميسو سنة كبوس سنة تجا يأيا تشكي نسي أكا أوكي سنة أكا أوكي سنة دوانا لانر النبي صلى الله عليه وسلم يأتي وعسى أن يكون خيرا لكم أما نوانا يلممكو الخير سوى رعلا مكو لانر shikenan kowa sai ya shartake ya kwanta sai ranar ta zo shikenan kuma sai a ganshi ta ganshi zamo zamo cikin mutane ya zo ya ci lailatul qadr kuma to sai aka dauke sanin wannan annabi ya ce asa an yakuna khairan khairan lakum dan za ku yi ijtihadi wajen neman ta 21 ko da 3 ko da saboda haka sai ka raya daren duka ko ka raya malama zan din duka gaba daya kamar alƙisar ra'ayin waɗanda suke cewa a cikin Ramadan din ma ko ina ma ana iya saddata saboda ka kaga ashe kana buƙatar ka raya Ramadan din gaba daya ko alal aqalla ka raya al-ashrul awaqir goban ƙarshe ko alal aqalla duk kasalaka ka raya al-witr min ashrul awaqir don ka dace kaga dai ba zai yiwu ba anan wanda ya cika kasala da yawa a ce ya samu wannan morewa sai annabi ya ce faltabisuha fit-tasi'a was-sabi'a wal-khamisa tasi'a wal-20 ko sabi'a wal-20 ko al-khamisa wal-20 kuma wannan hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana illar musu da jayayya da ainihin takaddama ta yawa akan abin da ba ku da wani dalili a kansa ba wani wanda yake da ilimin sa ba wanda yake da nasi amma kuma ita kaura ita kafsa musu da jayayya wala tanaza'u fatashalu wa tadhhab rihu to sanda ka samu tanazu to za ka samu sa samu fashin wala takunu kallazina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahum al-bayyinat kakku zamu kamar wanda suka rarrabu shi yasa annabi yake fa salaha fulan wa fulan farufi'at wa ya daga cikin hujjar da malamai suke bayarwa akan illar samun sabani shi yasa kuma yake to al-khilafu kulluhu sharr wa tusassabawa gaba dai ba alheri a ciki akwai sharri a ciki Allah ce salamun hiya hatta matla al-fajr wannan dare aminci ne har lokacin huduwar al-fajr wasu da dama daga cikin awam gaba gari suna tsammanin cewa shi wannan dare ana ga wasu alamomi madiya har ba wasu ke cewa ai zaka ga wato zaka hango Ka'aba daga inda kake za ku ga kuma komai ya faɗi ya sujjada za ka ga bishiyar kuma gidanka sama ta koma kasa kasa kuma ta koma sama gidanka ya kife gidan makocinka ya kife kowa ka ganshi a kife wai alamar ka ga dai lalle ta kai ka ga ashe kiran ba wanda zai ganta dan ba wanda ya ga wannan gaskiya ashe bai baka labari shi ma bai ga wannan ba to abin da yazo a cikin nassi gashi nan tanazzalul mala'ikatu wa ruhu fiha bi idhni rabbihim sallallahu salamun hiya hatta madal fajr sanda ya tabbata a riwaya sahihiya da Ibn Khuzaima cewa asbahin ta za ta kasance ranar asbahin ta za ta kudo ba za ta wato ga ta ranar ta kudo amma la shu'ala ba ta da haske ga rana nan ana ganin kwariyar ranar amma kuma babu haske wannan alama ce ta cewa annabi sannan kuma salamun hiya din nan zai sa wanda yake tsaye a cikin wannan dare yana raya shi zai samu inshirahus sadr zai samu kwanciyar hankali duk wani damuwa da shi yake ji zai daina shi zai samu salat da lokacin mala'iku na masa addu'a salaman salama saboda ko wannan salama din za ta jike shi zai ji ta tare da shi alaman cewa mala'iku na sai masa addu'a a cikin wannan dare a wannan lokaci duk wani alama ce ta alriske ta Allah madaukakin sarki ya samu dace wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kamar yanda kuka sani mun yi magana kafin mu tafi hutun babbar sallah dangane da sa karatukan da ake yi a wannan masallaci wanda muka ce ya kamata kada da a wannan ta tsaya iyaka waɗanda suke zuwa wannan masallaci ko wanda ka sani na karatukan mu yake iya riskarsa babu shakka Allah ya ba wannan masallaci albarka ya sanya karatuttukansa ba wai garin Kano kadai suke haskakawa ba suna haskaka dukkan fadin Najeriya da ma kasashe na magota babu inda karatuttukan wannan masallaci ba su je ba kuma mutane kullun suna bibiyar abin da ake a wannan masallaci da wanda aka yi a baya har yanzu suna ci gaba da haskaka rayuka wato rayuwar al'umma wannan ba karaman nasara bace ni'ima da Ubangiji ya yi mana da ya jaba mu gode masa kuma wannan zai kara ba mu kaimi da wato tsayawa mu ga mun jajirce wannan da'awa mun gidimta mata hidima ga da'awa ba mutum ɗaya kamata ko mutum biyu ko uku ko wasu ɗan tsirari su yi ba. Kowa wanda Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya sa ya fahimci gaskiya ya gane ta, ya san inda aka sa gaba, Ubangiji ya samo shi daga cikin duhu zuwa ga haske, to wajibi ne ya iyayensa wajen shi ma ya isar da abin da ya sani na addini, ya ba da gudunmawa wajen isar da wannan gwargwadon abin da Ubangiji ya hore masa. Idan malami ne ko ɗalibin ilimi zai karantar, idan ɗan kasuwa ne ko ma'aikaci zai ba da abin da Allah ya hore masa, ya ga cewa wannan addini ya ci gaba, ya samu kafuwa, ya yaɗu, ya shiga ko ina da ina. Idan matasa ne su ma da abin da Allah ya hore musu na ƙarfinsu da dabarunsu da lokaci da suke da shi, su ma su ba da tasu gudunmawa. Dukkan wani abin da kake yi ko kake da shi Ubangiji ya baka, to kana iya ba da gudunmawa da wannan abin wajen ka ga cewa kai ma ka samu shiga cikin wannan tawaga wacce take kokarin yayata addinin Allah a ko'ina. Don haka kuka ce bai kamata mu mu tsaya mu kadai za mu karantar da junanmu, sauran kuma al'ummominmu, 'yan uwanmu da suke ƙauyuka waɗanda wasu ba su taɓa ba wato shigowa cikin birni ba, wallanta na su zo gadon kaya da za su ji karatu. Wasu tun da Allah ya su a ƙauye suke, akwai mata waɗanda suke cikin gidajensu wanda ba su da dama, ba su da lokaci, ko da kuwa suna sha'awar su zo wannan wuri domin su ji karatukan da ake yi. Kace to ya kamata haƙƙi ne na kowa da kowa, duk wani wanda yake wannan majalisi da ma wanda baya zuwa amma kuma yana ba mu goyon baya, haƙƙi ne namu mu haɗu wajen cewa mu ga sautin wannan majalisi na gaskiya da yake tashi kowane lokaci, wanda kuma ya daɗe yana tashi, mu ci gaba da yaya tashi ko ila da kuna. Wannan wata dama ce da kowa da kowa zai iya samu ya yi abin da zai iya yi. Mutane da yawa sun yi ta ba da shawarar lalle-lalle a gaggauta yin wani abu mai kama da haka, ko cikin ƴan uwa waɗanda kuke tare da su masu himma, musamman ƴan kwamitin alhawariyun sun daɗe suna wato azazzala kan cewa ya kamata a yi wannan. Kamar da aka san cewa su karan kansu sun tsaya wajen su ga cewa sun yaɗa karantarwar sunna ta kafofin watsa labarai, wanda kuna ji akai-akai, wato kafar watsa labarai ta FM ta Freedom ko kuma gidan rediyon Kano, wanda ana jin wannan duk sati, wanda kuma Allah da ikonsa suka tsaya suka jajirce tare da taimakon Allah, sannan taimakon wasu bayan Allah da suke son yaɗa addini da yaɗa gaskiya, kuma Ubangiji ya ba su alkhairin nan da Annabi ya faɗa, lani hadiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurun na, wato ka samu mutum ɗaya a dalilinka, a sanadiyarka, ya gane gaskiya, ya fahimta, ya fi maka alkhairi daga duk dukiyar da za ka samu a nan rayuwa. Saboda duk dukiyarka ba za ka taka, wato ba za ka samu matsayin wato mutum guda ɗaya da zai shirya a hannunka ba. Saboda suka tsaya wajen yin wannan, to bisa yarda Allah ta'ala, haɗin gwiwa ta su alhawariyun da kuma kwamitin ansarun da'awa wanda suka daɗe suna sa karatuttuka na wannan masallaci tun lokacin marigayi Sheikh Ja'far Mahmud Adam, Allah ya ji kansa da rahmarsa da gafararsa, wanda kuma suna nan ba wai sun gajiya ba, suna nan. To bisa haɗin gwiwa waɗannan ƴan uwa, an kuma samar da kwamitin da zai ci gaba da wannan aiki. Alhawariyun suna nan, Ansarud da'awa suna nan, kuma samar da wani kwamiti har ila yau, haɗin gwiwa ne na waɗannan kwamitoci guda biyu, da duk kuma mu da muke nan duk ɗan kwamitin ne. Sai ka mu lauka ce kowane aiki sai ka samu wanda za ka ɗora a kai, in ba haka ba sai a rasa wai mai aiki. Saboda haka su za su wakilce mu ne gaba ɗaya wajen mu ga cewa sautin wannan masallaci ana jin amsakuwarsa ko'ina. Abu ne da zai faranta mana rai kwarai da gaske, mu ji a kafofin watsa labarai ana cewa masallacin Usman ibn Affan da ke gadon kaya. Wanda abin alfaharinmu ne, kuma ba ƙaramin nasara ce ga da'awarmu ba. Mutanen da ake cewa ka a saurare mu, ka a matso inda muke, yau gashi a kafar watsa labarai da take shiga birni da ƙauye, take shiga gidajaji daban-daban, ana jin sautul haqqi yana tashi, yana abu daga masallacin Usman ibn Affan dake gidan kai.
Na'am.
Kada aka an samu wasu jajirtattu ɗan uwan da suka hada komiti suka kuma yi kokarin ma a fara tun kafin ma a zo a sanar da ku. A fara a yi wani abu a sa harsashi wanda kuma dukkan mu nan ɗan komitin ne. Ba wanda baya ciki sai wanda baya so. Wanda yace baya so kuma wanda baya kullu ummati yadkhuluna janna illa man aba. Kawai haka ba ruwan mu wanda shi yace baya so ba za mu matsa masa ba. Amma kowa yana ciki kuma kowa yana da gudunmuwar da zai bayar. A yanzu da nake maganan nan a su ya su su suka fara cewa ba za su fara su karan kansu. A san cewa abin da gaske ake ba wasa ba. Saboda haka sun hada kuɗi sun sayi fili a gidan rediyon Pyramid da ke Madobi wanda za a rika sa tafsiri tun daga lokacin da muka fara har zuwa kawo yau. Sun sayi fili a yanzu sun sayi kwata wato wata uku kuma sannan za a sa kullum kullum ba wata rana ɗaya ba kullum daga karfe 11:30 zuwa karfe 12 na rana kullum sai an ji wannan sautul haqqi daga masallacin gadan kaya masallacin Usman ibn Affan da ke gadan kaya a cikin birnin Kano kullum za a ji wannan saboda haka ki kaddamar da wannan komiti na waɗannan ƴan uwa kuma sannan dukkan mu nan ƴan komitin ne kamar yadda nace ƴan komitin masallaci ne ƴan komitin dukkan wani komiti ne da yake aiki saboda ya ga cewa sunna ta yaɗu an fahimce ta kuma kamar yadda muka ce za mu yi tsari a duk farkon wata kowanne mu ya ci wa Allah ya ci wa kansa alkawari alwashi a gurin Allah a gaban Allah cewa zai taimaka ma wannan da'awa wannan komiti da wani abu kamar yadda zai ci alwashin zai taimaka ma wannan masallacin shi ma wajen gudanar da al'amuransa da wani abu daga cikin abin da Allah ya hore masa komin kankantarsa kuma komin yawansa. Mu ci wannan alwashi duk a ƙarshen wata za mu haɗa kuɗaɗenmu mu sa a asusun wannan kwamiti na sautul haq domin wannan aiki kamar yadda a sauran kwanaki satuttuka kuma sawa'un lokacin sallar juma'a ko lokacin karatu za mu ci gaba da taimaka wa kwamitin wannan masallaci domin ci gaban wannan masallaci wannan shine alkawarin da ya kamata mu yi tsakaninmu da Allah. Babu wani wanda zai shiga tsakaninka da ubangijinka, kai da ubangijinka ne. Mu illa iyaka mu faɗakar mu sanar amma ba za mu shiga tsakaninka da ubangijinka ba. Saboda haka abinda kai wa Allah alkawari kai kokarin saukewa kuma shi ma ya cika masa naka nasa alkawarin da ya maka. Duk wanda zai bayar dan Allah shi ma Allah zai bashi. Duk wanda zai taimaka wa Allah shi ma Allah zai taimaka masa. Tansurullaha yansurkum. In kun taimaka wa Allah shi ma Allah zai taimake ku. Saboda haka ni a karan kaina kamar yadda nace dukkan mu nan ɗan kwamiti ne, duk da akwai waɗanda za su yi aiki kai tsaye, ni a karan kaina na yi wa wannan kwamiti na sautul haqqi alkawarin duk wata zan ba shi 500, sannan iyalaina za su ba da 500, saboda haka 1,000 duk wata zan fitar in bayar. Saboda haka kowa kuma sai ya san abinda zai iya yi wajen ga ci gaban wannan. Saboda haka ban sani ba ɗan kwamiti za su fara daga yanzu don ƙarshen abin na farkon wata ko da yake farkon wata yanzu ba a sa aljihu ba tukunna sati mai zuwa insha Allah. Muna cewa farko saboda ɗan albashi da albashi ɗan wata ya kai 20 to sai an jira shi kuma. To shi ke da wannan shi da ɗan kwamitin ne. Ga wani ya fara ya wada na wata 5, Allah ya saka masa da alkhairi, Allah ya sa masa a mizaninsa, kuma Allah ya lota masa. Sannan bayan wannan akwai shirin tafarkin tsira wanda kwamitin alhawariyuna suke gabatarwa Radio Freedom ya koma ranar Juma'a da karfe 5 zuwa 6 na yamma. Tafarkin sira wanda kun san shi ko malamai ne ake gayyatowa daga nan cikin Kano da wajen Kano domin tattauna wasu matsaloli ko wasu matsaloli na addini a bisa ma'angar sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallam. To wannan shiri da aka saba ji a duk sati ya koma ranar Juma'a daga karfe 5 zuwa karfe 6 na yamma. Shi kuma karatun tafsir zai fara ranar Litinin. Zai fara ranar Litinin mai zuwa daga karfe 11:30 zuwa 12 na rana. Wanda yana cewa shin akwai wani hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani akan yin azumi ranar Asabar? Duba da wannan shekara an yi hawan karfa ranar Asabar, saboda haka yana da fidda wasu ba su azumci ranar Arfa ba. Akwai hadisi da ya zo Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tasumu yawmas sabti illa fi maftarida alaikum, kada ku yi azumi ranar Asabar sai abinda aka farlanta muku. Wannan hadisi malaman farko da na baya-baya mutaakhiruna sun yi sabani wajen inganta shi ko rashin inganta shi. Da yawa daga cikin malaman farko sun raunana hadisin, irin su Imam Malik, irin su Imam Nasa'i, irin su ainihin Daraqutni, har ma Imam Malik yana cewa hadisin ƙarya ne. Wasu kuma daga cikin malamai na baya-baya sun inganta hadisin. To waɗanda suka inganta hadisin su ma sun kasu biyu wajen fahimtar sa. Wasu suka ce hadisin yana hana ware Asabar dan tana Asabar a azumce ta. Wato ware ranar Asabar dan tana ranar Asabar a yi azumi a ciki, kamar yadda aka hana ware ranar Juma'a dan tana ranar Juma'a a yi azumi a ciki. Amma da za a haɗa ta da wata rana gabaninta ko bayanta, wato ranar Juma'a da Asabar ko ranar Asabar da Lahadi, to babu hani a nan. Wannan daga cikin masu faɗar wannan akwai Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim da wasu daga cikin malaman sunna wanda suke ganin hanin a ɗauke shi a kan kaɗaita ranar Asabar da azumi, ko kuma azumtar ranar Asabar don tana Asabar. Kaga kenan, idan ka azumce ta don tana ranar Arfa, bai zama ta'zimi yawmus sabt ba, baka girmama Asabar ba, ka girmama Arfa ne. Arfa ce ta kama, ko ka azumce ta don ta kama ranar Ashura, kaga anan ka azumce ta ne don tana Ashura ba don tana wani abu ba, ko kuma ta kama a cikin, wato ka hada ta da wani yini gabaninta, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Abu Huraira wanda yana cikin sahihaini, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a azumci a ware Juma'a da azumi, yace illa bi yawmin qablahu aw yawmin ba'da, sai dai ku hada da wani yinin da yake gabanin Juma'a shine Alhamis, Alhamis Juma'a, sai yace ko kuma yinin da yake bayan Juma'a, wani ne na bayan Juma'a shine Asabar. Wannan hadisi ne sahihi, yana cikin Sahih Bukhari. Wannan ba mafhumi bane, wannan mantukin hadisi ne. Yawmin ba'dahu shine ranar Asabar, ko ka hada Juma'a da Asabar ka azumce ta. Kaga ashe kenan ana iya hada Asabar da wata rana idan azumi ya kama a azumce ta, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da siyamu yawmil bi ayyamul bid. Ayyamul bid din nan za su iya kamawa da ranar Asabar a ciki, domin su ne ranar 13, 14, 15. To za a iya samun ranar 13 din Asabar ce, ko ranar 14 din Asabar ce, ko ranar 15 din zama Asabar ce. Amma duk da haka Annabi bai yi taugaciya ba, sai ya umarni da a azumci waɗannan kwanaki waɗanda ya kirawo ayyamul bayt, kamar yadda ya umarni a azumci ranar Arfa tare da, wato ya saki maganar ba tare da togaciya ba, ya umarci a azumci ranar Ashura, al-ashir min al-muharram, ba tare da togaciya ba. Wanda wannan ya nuna kenan ana iya azumtar wannan ranar ko da kuwa wato ta kama Asabar ce, ba tare da keɓe Asabar ita kaɗai domin girmamawa ba. wanda ita ce fahimtar da yawa daga cikin malamai na baya-baya waɗanda suka inganta hadisin kamar su Ibn Taymiyyah. Sannan akwai waɗanda su kuma suka ɗauki hanin aka cewa hani ne mutlaki. Da aka idan ma Asabar ta kama Arfashi ko Ashura to sai dai a kura a wannan shekarar. Allah ya baka ladan niyya. Mafi daɗewar wanda na san yayi wannan fahimta shine Siddiq Hassan Khan Al-Qinnauji, wani malami tuman Indiya. Shi ya tafi akan hana azumtar rana Asabar gaba ɗaya, wanda gaba ya Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala ya ƙara ƙarfafar wannan ra'ayi, sannan almajiransa suka ci gaba da ƙarfafar wannan ra'ayi. Amma da yawa daga cikin malamanmu sun saba ma wannan fahimta, kamar yadda na gaya muku tun ma lokacin Ibn Taymiyyah ga abin da ake fahimtar hadisin, sannan shi kansa hadisin akwai magana akan ingancinsa. Wannan shi ne abin da na sani, wanda ya fahimci azumin babu wani abu ya iya yi saboda abinda malaman nan suka faɗa da kuma abinda hadisai suka nuna, shi ke na wannan. Muna masa fatan Allah maɗauki sarki ya bashi lada. Wanda kuma ya fahimci cewa ba za a azanta ba, ya tafi akan ra'ayin Siddiq Hassan Khan, wannan shi ma ijtihadi ne. Muna fatan Allah ya bashi lada, domin abinda yake kokari shi ne tsayawa da tabbatar da sunna, ba wani abu ne na ganganci. Muna fatan wannan ijtihadi nashi da yayi Allah ya bashi lada, ko da kuwa kuskure ne. Nabi ya yi alƙawarin wanda duk ya ijtihadi ya kuskure yana da lada, saboda ba abin wato zara kwanci ba ne. Akwai hadisin da ya hana a yi fitsari a inda mutum ya yi fitsari a inda yake wanka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana la yabulanna ahadukum fi muqtasalihi, kada ɗayan ku yi wanka a gurin da yake wanka, ya yi fitsari a inda yake wanka. A da can mutum zai wanka yakan je wato matattarar ruwa ya shiga ciki ya yi wanka. Idan ya yi fitsari a ciki to babu shakka ya sanya najasa, ko da kuwa najasar ba ta yi yawan da za ta iya canza ruwan ba. Kun san nabi ce za bala galma kullu tayni la yahmilu khabath, inda ruwa ya kai kula biyu ba zai dau najasa ba, wato najasar da ba ta canza wani abu daga cikin sufofinsa ba. To ta yi ya zama inda zai yi wanka din yana ruwan da yawa, dan ya yi fitsari ba zai iya canza wani abu ba. To da haka annabi ya hana, saboda zai shigar da kankami ga waɗanda za su zo su, kuma in kai yau kai gobe wani ya yi jibi wani ya yi, to har za a yi tsarin da zai zo ya yi tasiri a abin. To amma da a ce misali mutum ne yake wanka a gurin da yake kuma ba hayaci a gurin, muktasal ɗin sai kuma ba hayaci, wato akwai inda zai fitsari, gashi nan yake wanka kuma zai fitsari ya gurariya tafi, wannan ba zai shiga cikin hannun ba. Hannun yana da sabab, ba wai haka kawai aka hana ba, sai idan ya zama zai yi tasiri a gurin da kake wanka. Wanda yake cewa la halatta a tsara abubuwan da mutum zai yi a rayuwarsa, na ya yi shi da abin da muka gama bayani. Mun gama bayanin wannan, saboda haka ban san dalilin tambayar ba. Wannan kuma ya ce shari'a a shin a shari'a ba a yin yankan farce da aski sai ranar Juma'a? Wannan ban san inda aka ce haka ba. Ba akwai wasu hadisai da suka ce maka sai ranar Juma'a za ka yi aski, wato sai sai ko sai ranar Juma'a za ka yanke farce, waɗannan hadisai ba hadisan ba hadisai ba ne ingantattu. Raka'a nawa ake a sallar walaha, kuma me ake karantawa a sunnanci? Sallar walaha nafila ce, tana fara daga raka'a biyu. Mafi yawan abin da aka rawaito Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallata ta sallar walaha raka'a takwas. Amma dai wannan na cikin al-ibadatul mutlaka, inda Annabi sallallahu alaihi wasallam bai masu geji ba. Saboda haka in ka sallaci raka'a biyu, hudu, shida, takwas, goma, sha biyu, duk ba wani abu. Abinda kuma ake karantawa babu wani abu kayyadajji. Duk abin da yake alqur'ani ne za ka karanta, qur'an ma ta yassara min alqur'an. sai wani kuma da yake cewa malaka ya fi mun ba dan halina ba na taba zakin ka kuma nayi munafincin ka ayi hakuri to Allah ya fi mana ba baki daya mu to abinda muke yi na kuskure na laifi Allah ya fi mana saboda haka mu yafi juna ni dai na yafe maka kai ma kuma ina taɓe maka wani abu ko na faɗi wata magana da ba ta yi maka daɗi ba ka yafe mu duk wani wanda na yi ma wani abu ba bai ji daɗinsa ba ta Allah ya yafe mu ni dai na yafe mu kowa sannan ya ce kuma a yi wa ‘yan uwa nasiha waɗanda ba sa zuwa da littafi kuma ba wato ba sa da zuwa da littafi kuma ba ƙwarewa suka yi ba to wannan dai ya nuna ya shi dai ya fahimci yanzu dai tare da shi yake har ma yana cikin masu zuwa da littafi kuma ya fata cewa masu zuwa da littafi za su faru waɗannan dai su ne tambayoyin da za mu iya amsawa abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya ji mu